This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da asubahi wannan rana. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a daidai wannan lokaci yau Litini 8 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran.
To watanni shida bayan barkewar yakin da Isra'ila ke yi da Hamas, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila na gab da samun nasara yayin da kasar ta jinye dakarunta daga kudancin Gaza. Hukumomi a Kyiv babban birnin Ukraine sun yi watsi da ikirarin da Russia ta yi cewa Ukraine ce ta kai wasu hare-haren jirage mara matuka a wata tashar nukiliya da ke yankin Zaporozhye. Sama da mutum 90 ne suka rasa rayukansu bayan da wani jirgin ruwa ya nitse a gefen gabar tekun arewacin kasar Mozambique.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, yayin da yawancin al'ummar musulmi a fadin duniya suke shirin bankwana da watan Ramadana mai falala, wani shehin malami ya yi bayani a game da zakatul fitr.
Zakatul fitri ita ce wata sadaka da ake bayarwa wacce dalilin yinta shine yin azumi na wata Ramadana. Kuma abin da yasa aka ce a bayar da ita saboda ta cike guraben ɗan kurakuran da ake samu a cikin azumi.
Sannan za a ji da abin da masharhanta suke cewa a game da dalilin da ke janyo koma baya a bangaren ayyukan ci gaba da 'yan majalisar wakilai kan gudanar a mazaɓunsu a Najeriya.
Maganin cin hanci da rashawa wanda kowa ya sani ya mana kacutu a ƙasa ta Najeriya. Na biyu, akwai hali na shugabanni musamman shugabannin ƙasa idan sun bayar da ayyuka ba su a bibiya.
Muna kuma tafa da wani sabon shirin ciki da gaskiya wanda ya fara bibiyar batun cin zarafi da ake tuhumar sarkin lere da aikatawa. Albarkacin wannan wata mai yawan falala kuma za a saurari darussan azumi. Amma da yanzu za mu fara da jin halin da duniyar ke ciki.
To jama'a assalamu alaikum. Watanni shida bayan barkewar yakin da Isra'ila ke yi da Hamas, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila na gab da samun nasara yayin da kasar ta janye dakarunta daga kudancin Gaza, a kuma lokaci guda take ci gaba da aje wasu a wani yankin zirin. Yayin wani jawabi da ya yi a gaban majalisar zartarwar kasar, Netanyahu ya ce dan take kadan ne ya rage su yi galaba a yakin, amma ya ce duk da haka nasarar da suka samu ta zo musu a tsada. Duk da cewa ana kokarin cimma matsaya kan dakatar da bude wuta a zaman da ake a birnin Alkahira na Masar, Netanyahu ya sha alwashin cewa ba za su amince da wata yarjejeniya ba har sai an sako mutanen da ake garkuwa da su. An yi amanna cewa Hamas na rike da kusan Isra'ilawa 100 a wasu hanyoyin karkashin kasa, waɗanda suna daga cikin mutum 250 da suke garkuwa da su a harin 7 ga watan Oktoba, wanda ya halaka mutum 1,200. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce hare-haren martani da Isra'ila ta kai a yankin sun halaka sama da mutum 33,000, mafi akasarinsu mata da yara ƙanana. Hukumomi a Kyiv babban birnin Ukraine sun yi watsi da ikirarin da Russia ta yi cewa Ukraine ce ta kai wasu hare-haren jirage mara matuka a wata tashar nukiliya da ke yankin Zaporozhye waɗanda suka raunata mutum 3.
Officials at the Russian-controlled Zaporizhzhia nuclear power plant say the site was attacked.
Wakilin kamfanin jilancin labarai na AP ya ce jami'ai a yankin da tashar nukiliyar take wanda ke karkashin ikon Russia sun ce jirage mara matuka mallakin Ukraine ne suka kai harin a ranar Lahadi. Hukumar IAEA ta ƙasa da ƙasa mai sa ido kan tashoshin nukiliya a duniya ta ce babu abin da ya samu tashar ta Zaporizhzhia, amma ta gargadi bangarorin biyu kan hadarin da ke tattare da kai hari akan tashar. A lokuta da dama dai Russia da Ukraine kan zargi junansu a duk lokacin da aka kai harin da ya kai kaici wannan tasha wacce ke kusa da filin daga. Shugaban Rwanda Paul Kagame ya dora laifin kisan kyashin da aka yi a kasar a shekarar 1994 akan kasashen duniya. Yana mai nuni da yadda suka ki daukan wani mataki a lokacin. Kalaman na Kagame na zuwa ne yayin da kasar ta Rwanda ke bikin nuna alhinin cika shekaru 30 da aukuwar kisan kyashin, wanda ya sanadin mutuwar mutum 800 da ake zargin wasu tsageru da gwamnati ta mara baya ne suka aikata.
Between April to June 1994,
Mai fafutuka kare haƙƙin bil'adama a Kenya Martin Mavengina kenan yake cewa tsakanin watan Afrilu zuwa watan Yuni shekarar 1994 lokaci ne da ƙasar Rwanda ta shiga mummunan yanayi. Ƙasar ta Rwanda dai ta ga gagarumar farfaɗowar tattalin arzikinta tun bayan wannan mummunan al'amari. Sai dai kisan kyashin ya bar taban da har yanzu wasu na dasa alamar tambaya kan ko an yi ƙoƙarin sulhu ƙarƙashin shugaba Kagame, wanda daɗe yana mulkar ƙasar, wanda ya jagoranci wani tawaga wato tawaye da ya shiga tsakani ya dakatar da kashe-kashen da aka yi a wancan lokacin. Kagame ya jagoranci bikin tunawa da lamarin ne a ranar Lahadi a birnin Kigali, wanda ya samu halartar manyan baƙi daga ƙasashen duniya, ciki har da tsohon shugaban Amurka Bill Clinton, wanda a zamanin mulkinsa aka yi kisan kyashin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin Mahmud ya karanto sauran labaran, za mu nufi birnin Kanon Dabo na arewa maso yammacin Najeriya. Ƙarshen azumin Ramadana ne ke share fagen bikin ƙaramar sallah, inda ake buƙatar duk musulmi da Allah ya wadata da fitar da zakatul fitr. Sheikh Muhammad Nazifi Inuwa malamin addini ne a Kano, kuma ya yi wa wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir bayani a game da zakatul fitr.
Ita zakatul fitri ita ce wata sadaka da ake bayarwa, wacce dalilin yinta shi ne yin azumi na watan Ramadana. Kuma abinda ya sa aka ce a bayar da ita saboda ta cike guraben 'yan kurakuran da ake samu a cikin azumi, sannan kuma ta taimaka wa mabukata yadda ba sai sun yi barabara na sallah. Kuma asali na wannan yin zakatul fitr shi ne wani hadisi da izo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fardanta yin zakatul fitr, wacce ake bada ita domin tsarkake azumi da kuma ciyar da miskinai. Kuma ana bada kwano ɗaya ne na alkama ko na sha'ir ko kuma na dabino. Sannan ita wannan zakka ana yin ta ne daga ranar da aka ga watan azumi na Ramadana, aka yi azumi kwaya ɗaya. Wasu daga cikin malamai sun ce za a iya bada ita tun daga wannan lokacin, kamar yadda wasu kuma suke ganin za a iya bada ita kafin ma watan azumi ya kama. Amma wannan magana ce wacce take mai rauni, ba duka malamai suka taɓa kan ta ba. Magana mafi ƙarfi shine ana bada ita kafin azumi ya ƙare da kwana ɗaya ko kwana biyu. Kuma duk mutumin da isa ke bai yi ta ba har aka dawo daga sallar Idi, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ta zama sadaka kamar sauran kowace sadaka. Amma wanda ya bada ita kafin a tafi Idi, to ya bada zakatul fitri, wacce ita ce karɓaɓɓiya. Sannan kuma malamai sun yi bayani game da shin za a iya barin bada abinci a bada kimar abinci kamar kuɗi. To shi ma wannan akwai maganganu na malamai kusan har guda uku. Akwai wanda suke ganin ba za a bada kima ba, akwai wanda suke ganin za a bada kima, akwai wanda suke tsakiya wanda suka ce za a duba maslaha. Akwai guraren da in ka ce za ka bada abinci ba zai yi tasiri ba, ba zai amfani ba. Kuma wanda suke yawace-yawace a ƙasashen duniya, musamman ƙasashen da suke da ƙarfi na tattalin arziki, zai yi wahala ka ɗauko ɗanyen abinci ka ba wani mutum ya karɓa. Ba irin wannan sai a duba wannan maslaha ɗin, sai a bada kima.
Sheikh Muhammad Nazifi Inuwa kenan da bayani a game da zakatul fitr. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Mahmud da labaran duniya kashi na biyu.
To, sama da mutum 90 ne suka rasa rayukansu bayan da wani ɗan ƙaramin jirgin ruwa ya nutse a gefen gabar tekun arewacin ƙasar Mozambique, a cewar hukumomi. Jirgin, wanda asalinsa na kamun kifi ne aka maida shi na ɗaukan fasinja, na ɗauke da mutum 130 yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa wani tsibiri da ke lardin da ake kira Nampula, a cewar jami'ai. Rahotanni sun ce sun yi nuni da cewa akwai yara da dama cikin waɗanda suka mutu. Masu ayyukan ceto sun ce sun yi nasarar kubutar da mutum 5 da ransu, sai dai yanayin ƙarfin igiyar ruwa na kawo cikas a ayyukan da suke yi. Ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullahian ya kai ziyara ƙasar Oman a ranar Lahadi, a cewar ma'aikatar ƙasar ta Iran. Ziyarar na zuwa ne kusan mako guda bayan wani hari da ake zargin Isra'ila ce ta kai a ofishin jakadancin Iran da ke Damascus a Siriya. An zargi jiragen yakin Isra'ilan da kai hari a farfajiyar ofishin jakadancin na Iran a ranar Litinin, harin da ya halaka kwamandojinta 7 ciki har da manyan hafsoshi 3. Amurka dai yana zaune cikin shiri karta kwana, wato cikin shirin karta kwana, tana kuma shirye-shiryen dakile harin martani daga Iran, wacce za ta iya kai hari kan wasu muradinta a yankin. harin da aka kai ofishin jakadancin na Iran ya ƙara tada jijiyar wuya a yankin na gaba ta tsakiya wanda ke cikin rudani duba da cewa akwai yakin da ake yi a Gaza da sauran rikice-rikice masu nasaba da mayakan da Iran ke marawa baya a Lebanon, Syria, Iraki da Yemen da suka dabaibaye yankin.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na gaba. A daidai sa'ar da ake kai ruwa rana a game da zargin cin yin cuce-cuce cikin kasafin kuɗi Najeriya, inda ake zargin an rabawa kowane dan majalisar dattawa naira 500,000. Rahoton wata kungiya mai bibiyar lamuran ayyukan ci gaba a Najeriya ya bankado irin makudan kuɗaɗen da ake sallantarwa da sunan ayyukan ci gaban al'umma. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji tana dauke da ci gaban rahoton.
Ayyukan mazabu da 'yan majalisu ke aiwatarwa a shiyoyin da suke wakilta suna yin su ne don samar da ci gaban al'umma. Rahoto da wata kungiya mai sa ido kan ayyuka da ake aiwatarwa a Najeriya mai suna Budget ta gano cewa tun shekara ta 1999 da aka fara wannan zango na demokradiyya, gwamnatocin Najeriya ke sakin biliyoyin naira don gudanar da ayyuka a mazabu daban-daban a fadin kasar. Duk da shike akan kammala waɗansu, sau da dama waɗansu ko dai a fara ba a kammala ba, ko kuma ma a yi sama da fadi da kuɗaɗensu. Mai fashin baki kan lamura Ahmadu Abubakar Akwanga ya ce cin hanci da rashawa na daga cikin manyan abubuwan da ke sanya rashin aiwatar da ayyuka.
Na farko shi ne akwai maganar cin hanci da rashawa wanda kowa ya sani ya mana katutu a ƙasa ta Najeriya. Na biyu akwai hali na shugabanni, musamman shugabannin ƙasa, idan sun bayar da ayyuka ba su bibiya. Na uku shine rashin kishi. Yau idan an zabe ni senator ko member house of representatives, da zaran na fara wani project in ban dama ba, in Allah ya sa ban dawo ba, in wani ya zo maimakon ya karasa sai ya bari. Yanzu bari mu baki misali, a shekara ta 2022 akwai ayyuka wanda aka fara aka bari sun kai guda 4,000, wanda kudin su akalla ya kai naira biliyan 200, inji Punch newspaper. So, a 2023 shekara ta 2023 akwai project sun kai guda 100, wanda kudaden su ya kai naira biliyan 44. Wannan ayyukan suna nan a jihohi sun kai guda 22. Kudin Najeriya ne aka dauka aka sa a gurin, to kenan ba a yi aikin ba. Kinga irin wannan abu yana karya tattalin arzikin kasa.
Mafi yawan irin waɗannan ayyuka a mazaɓin siyasa, wakilan al'umma wato sanatoci, 'yan majalisun tarayya da na jiha suke ƙirƙiro su. A wasu lokacai ma bayanai na nuni da cewa ba sa tuntuɓar al'ummar da za su amfana da ayyukan kafin aiwatar da su. Mr. Solomon Nandi-Chendan, shugaban wata hukumar tsaro mai zaman kanta, Scott Bryan Global Security Services, ya ce rashin kishin ƙasa shi ke hana wakilai aiwatar da haƙƙin da ya rataya a wuyansu.
So, matsalar da muke da shi a ƙasarmu shi ne son zuciya da rashin kishin ƙasa. To, mutum China ne ya zo Nigeria, ya zo yana babata ayyukan wuta na irin na zamani wanda ake amfani da shi. Ayyukan shi da yake a Abuja, specifically a daidai, na zo na kwana 7 na tattaro bayani akan shi. Abinda suke yin su kai Lagos sai su narke shi su sai da shi sai ke damu na shi. Na kamo shi sai ban dala 50,000. Wato a Najeriya in ka juye shi a kudin Najeriya wato miliyan 80. Da yi muka mu wannan kudin, nace a wannan abun da kai ka zage Najeriya ne. A wannan daren ne na kamo shi na ba ma jama'an tsaro na DSS su ci gaba da binciken shi. In mun yadda da ka san, to wayannan kananan abubuwan wallahi za su bata in Allah ya yarda.
Waɗannan lamura na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar dattawan Najeriya ke da baibaye da bahasin ƙara akalla naira triliyan 4 da aka cusa akan wasu boyayyun ayyuka a sassa daban-daban na ƙasar. Batun da har yanzu zuwa yau 'yan Najeriya ba su fahimci gaskiyar lamarin ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. To kada a shafa, ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar murta VOA Africa mita 102.5. Bayan haka kuma ana iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu agogo mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:14 na dare. Ga Sarfilu da shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau za mu fara duba wata takaddama tsakanin Fulani makiyaya da sarkin Lere a garin Lere na jihar Bauchi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka ne a garin Lere dake karamar hukumar Tafawa Balewa a jihar Bauchi, inda Fulani makiyaya ke korafin mai garin ko na ce hakimin Lere Jamilu Aliyu Bawa na cin zarafinsu ta hanyar azabtarwa da kankai ga samun raunuka har ma da yiwuwar rasa rai. Fulanin sun ba da misali da wani dattijansu da ya rike sarautar sarkin Baka mai suna Ahmad Isa, wanda sarkin na Lere ya kwabe masa rawani, inda daga bisani suka ce an yi awon gaba da shi tun bara, har yau ba a san inda yake ba, da hakan ya kafar gabar an kashe shi ne. Abdullahi Adam da ke zaman shugaban miyatta Allah na Lere ya tunkari wannan shiri.
Sunana Abdullahi Adam.
Daga ina?
Daga Lere.
Kai ne?
Ni ne shugaban miyatta Allah na gundumar Lere, kuma PRO na karamar hukuma Tafa Balo.
To, me ke tare da kai?
Eh, to ranka dade kusan abin da ke tafiya tsakanin mu ne da mai gundumar mu na Lere.
Wa kenan?
Shi Alhaji Jamilu Aliyu Bawa.
Sarkin Lere kenan?
Eh, sarkin Lere.
To, ni ne ke tsakanin ku da shi?
Eh, to kusan abin da ke tsakanin al'ummar mu na Fulani ne da shi. Especially akwai abubuwan da suka yi ta faruwa, amma musamman na kusanan ita ce na maganan dauke wannan dattijo ranar 6 ga watan 1.
Dattijo kenan?
Ana kiransa Ahmadu Isa Bama. Tun da aka dauke shi bayan la'asar har zuwa yau babu labarinsa.
Kun kai rahoto ma jami'an tsaro ko?
Eh, mun kai rahoto tun farfara abin mu na kira shi OC na Lere, kuma mun sanar da DPO. Mun kira har police headquarters nan, mun kira OCSS na karamar hukuma. Sannan abin ya kai har ga masarauta ma an tuntube su a kai don su sa baki cikin lamarin.
Me gamin sarkin Lere da wannan batu?
Eh, to kusan abubuwan da suka bulle shi ne shi wannan dattijan, dama akwai wata samiyin dangantaka da ta wuce a baya kadan da shi, wanda da shi ne sarkin Bakan Lere. Sai ya zama na sarki, sai ya kore shi ko kuma ya sauke shi har ya kai ga aka je aka kulle shi a Tafa Balewa. To bayan dawansa ya dan yi maganganu akan abin da ya faru a fadar nan da aka ce shi. To sai ya alakantu da wannan daukansa da aka yi. Kuma bayan kama shi mun zo mai report a Bauchi, mun zo nan da shi chairman miyatta Allah na state Mariga Sadiku. Mun je gun shi hakimin kasar Lere wanda shi ne Bardin Bauchi, tare da sarakunan mu, inda sarakunan suka nuna bashi ransu wajen aje rawanin su gaba daya, ganin duk abin da sarki yake yi kamar yana fitowa yana nuna kabilanci masu, domin yana ce koda cikin jinsi hudu da suke Lere zai iya kiran Fulani musan yan ta'adda. Sannan kuma abubuwan da suka faru baya tuntuban su a matsayin su na sarakuna, sai suka rubuta takardar resigning su bar mulkin sarakunan su da suka rike na Lita Takai.
Su al'umman Fulani kenan?
Eh, su sarakunan namu da al'umma muka zo, sai muka je wajen sa. Shi hakimi sai ya ba mu hakuri, ya ce zai ba da kwana uku zai tuntube mu, in ya fi karfi za mu je gaban sarkin Bauchi. To bayan kwana uku lalle ya kira mun je gaban shi sarkin Bauchi, mun gana da shi gaba da gaba, inda sarakunan suka ba su takardar aje littattafai da suke jagoranci a matsayin su na Arabai. Hakan sai ya tabbatar cewa lallai sarki, sai ya ce a'a, shi a matsayinsa na sarki lallai yana ba su hakuri a matsayinsu na jawrabai na wannan yanki wanda suke wakiltar al'ummar mu na Fulani, su rike wayannan sarautun nasu. Akan in Allah yadda zai yi bincike, kuma duk abin da ke tafi zai tuntube mu.
Hashim Isa shine limamin ragar birnin Lere, kuma kani ne ga Ahmadu da aka tafi da shi har yanzu babu labari. Ga abin da ya shaida filin ciki da gaskiya.
Ni ne Hashim Isa, da karkan birni, kuma ni ne imam na masallacin gambiri na Juma'a. Dalilin magana na dangane da abin da ya shafi yayan Muhammadu wanda aka kama shi a ran 1 ga watan 1 a shekarun 2023. A yanzu dai shekara guda ke, kuma dalilin kama shi wani lokaci ya tafi masallacin Juma'a, ya yi sallar Juma'a a Lere. Bayan ya yi sallar Juma'a sai ya fito yana zaune da wasu dattijai, kawai sai ga wasu mutane suka zo da wata farar mota, sai suka ce ya tashi ya zo. Da ya tashi sai suka ce ya shiga mota suka tafi da shi. Tunda suka tafi da shi har yau, ina zargin wanda ya sa aka kama shi ne sarkin Lere na yanzu, Jamilu kenan. Dalili na kuwa a nan shi ne, akwai wani lokacin da shi sarkin Leren, shi Jamilu, ya kira shi har fadansa akan cewa yana tafatattakansa ya kutuntuma shi a cikin fada, wanda shi shekaransa wajen 77 ya kutuntuma shi, ya ce dai ci kutuman ubansa har ya kasance a ranan. Ya sa aka kai shi tafaɓalya, aka je aka kulle shi. 'Yan sanda na tafaɓalya suka kira Shaman Mete Allah na Lere, wanda muna kiran shi Baba, suka kira suka ce ga wani dattijo a nan wanda aka kama. Mun kama shi mun zo da shi a nan, amma sarkin Lere ne ya samu, kuma mun bincike shi ba mu ga abin da ya yi ba. Ina ɗan uwaninsa su zo su ɗauke shi su tafi da shi gida. Ni Hashimu Isa na tafi da shi Shaman ɗin, muka je tsakani da Allah, suka ce su sun binciki wannan dattijon, babu hujja ba dalili. Sarki Lere ya kutuntuma shi, ya kai shi aka je aka kulle shi. Sannan sai ya ce masa daga yau a gidansa dai sa ma a je a binciki gidansa, ko da wukan da za a mata wanda suke yan karama da shi aka same shi da shi, dai sa a kama shi kuma a kai shi a inda ba zai dawo ba. To kaga faɗin wannan magana yana ɗaya daga cikin dalili na farko wanda tabbas Sarki Lere ne ya sa aka kama shi aka tafi da shi. Dalili na biyu, bayan an kama shi da sati ɗaya, wannan farar Sharon wanda ta kama shi ta tafi da shi, sai ta sake dawowa, sai ta kama wasu yaran Fulani guda biyu a yankin Leren, ɗaya mai suna Bayero Gani da kuma Ado Gani. Waɗannan da suka kama su, su ɗan Nobeli. Bayan sun kama sun tafi da, sai suka ce akwai inda suka tsaya da su, su waɗannan su Bayero suke bayani, a kusa da mashiyan makafa ɗan wani jeji, suka rarraba kuɗi a wajen, suna tare da wasu yaran Lere, daga ciki akwai Umar Gaye, akwai Baba Madaki. Sai suka ce waɗannan a ba su ɗan kuɗaɗe mai ɗan soka fiye da namu, tunda dai su ne suka jagorance mu. Sai suka ce masu waɗannan Bayero, suka ce dama sarkin Lere ya umarce mu da mu kama mutum 11, amma na ɗayan mun zo mun kama shi ɗazu mun tafi da shi, nashi ya wuce. Yau Allah ya sa mu kuma mun kama ku, yau kuma naku ya kare.
Ba tare da ɓata lokaci ba, wakilin mu Abuja Abdulwahab Muhammad ya tuntuɓi sarkin Lere wanda ya watsi da zargin, har ma da cewa matukar aka same shi da laifi, to yana shirye doka ta yi aiki a kansa.
Duk waɗannan maganganun, idan wanda aka yi mishi haka, wanda aka yi maɗan uwan shi ko wani nashi, wani abu na cin zarafi irin wannan, kuma yana da kyakkyawan hujja, ko a kaina ko a wani na, a hukumance kai a matsayinka na ɗan jarida, kana da daman ka taimake shi
haka
abin mishi haƙƙin shi
sosai.
Yawa, amma waɗannan maganganu da ake yin su jiya a yi su, shekaran jiya a yi su, yau gobe ma a yi su, for me they are baseless maganganu. Ni duk waɗannan maganganu da ake faɗa, babu wani wanda ni na taɓa zama da shi na ce mishi je ka kama wane, je ka ci mutuncin wane, je ka ƙwata kazan wane, je ka kashe wane. Ni kuma ban taɓa zuwa na yi ba da hannuna. To saboda haka in wani yana zargina kuma a hukumance shi bai ɗauki matakin doka ba, to ni ban san me zan mishi ba. Amma yanzu yau idan ya je kotu ya yi ƙara, to a tsari na shari'a a Najeriya sai ya gabatar da hujjojin shi a gaban kotu. Ni ma kuma kotu ta bani dama in kare kaina.
Haka ne.
Wala Allah Allah shi ya tabbata a kaina. Kamar yadda kuma kullum nake faɗa ni a ƙasana, cewa duk ran da wani zargi ya bayyana a kaina, ina roƙon al'umman ƙasana su ba mu hukuma goyon baya. A yi kyakkyawan bincike a kaina. Don same ni da laifi kuma al'umma su kwantar da hankalinsu, a bar doka ta yi aikinta.
sauraro, idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu daura kan wannan batu, inda za ku ji daga bakin wani bawan Allah da ya ce shi kansa ya fada tarkon sarkin Leri, wanda ya sa ‘yan banga suka kama shi da ci masa zarafi. Sai a biyun mako mai zuwa domin jin ci gaban takaddamar. Yanzu amaradin Abdulhab Muhammad da ya taimaka shirin ya zo muku, ni Sarfi da Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Gaida Sarfilu, yanzu kuma sai tunatarwar da nusar Ramadana.
Allah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dan uwanku ne Muhammad al-Khamis Khalil, sashin da'awa ta kungiyar Aikodes Accra a Ghana. Babu shakka makarantan Ramadana wato wata makaranta ce da take kunshe da darussa masu girman gaske, wanda dukkan wanda ya shiga wannan makaranta ya karanci waɗannan darussa da kyau, ya fahimci ma'anan su, babu shakka zai fita da ainihin wata ainihin shahada mai kyau, wanda zai yi rayuwansa kyakkyawar rayuwa tsakanin shi da Allah ya kyau, tsakanin shi da karan kansa ya kyau, tsakanin shi ma da bayin Allah zamantakewansa ya kyau. Saboda idan ka lura kalimar azumi wato ma'ananta a larabce al-imsak, as-sawm al-imsak, wai kamewa, kamewa ga barin cin abinci, ga barin shan abin sha, ga barin shahawan jima'i, wannan a zahirin kamewa kenan. To haka zalika ne kamewa, ga barin jin abin da bai kamata ba, gabarin fadar abin da bai kamata ba, gabarin kallon abin da bai kamata ba, gabarin zuwa da kafa inda bai kamata ba. Dokoki na Allah biyu ne, umurni da hani, yi kada kai. To idan mutun ya kiyaye waɗannan dokoki, babu shakka za ka ga zai zauna lafiya da Allah, ya zauna lafiya da bayan Allah. To daga nan ne za ka samu mutun ya zamo yana da tausayi, zuciyarsa yayi raushi, ya zamo bawan Allah kyakkyawan mutun, ya zamo yana tausaya ma dan uwansa. Ka kalli mai azumi a yayin buɗe baki, duk abin da yake mallaka komin kankantansa yana kokari ya raba ne, ya tsamma dan uwansa wani ko da bantalin wato dabino ne. Kenan mai azumi yana tausaya ma wato dan uwansa kamar yadda yake so ma kansa alkhairi, haka yake so ma dan uwansa. To daga nan ne Allah ta'ala ya nuna mana cewa mai azumi lalle in yayi azumi yadda ya kamata, tiba alaikum as-siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaquna, haqiqa za ku zabo masu kiyaye dokokin Allah. Allah ya mu wato azumi mai kyau, ya sa mu cikin bayan Allah wayanda suka samu amfanin azumi, wacce ita ce ainihin takawa.
To Allah ya amfana. Yanzu ga Mahmud ya dawo da labarai amma a takaice.
To tani shida bayan barkewar yakin da Isra'ila ke yi da Hamas, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila na gab da samun nasara, yayin da kasar ta jinya da karanta daga kudancin Gaza, a kuma lokaci guda take ci gaba da ajiye wasu a wani yankin zirin. Yayin wani jawabi da ya yi a gaban majalisar zartarwar kasar, Netanyahu ya ce dan taki kadan ne ya rage su yi galaba a yakin, amma ya ce duk da haka nasarar da suka samu ta zo musu da tsada. Hukumomi a Kyiv, babban birnin Ukraine, sun yi watsi da ikirarin da Russia ta ce wato Ukraine ce ta kai wasu harharen jirage mara matuka a wata tashar nukiliya da ke yankin Zaporizhia, waɗanda suka raunata mutum uku. Hukumar IAEA ta ƙasa da ƙasa mai sa ido kan tashoshin nukiliya a duniya ta ce babu abin da ya samu tashar ta Zaporizhia, amma ta gargaɗi ɓangarorin biyu kan haɗarin da ke tattare da kai hari kan tashar. Shugaban Rwanda Paul Kagame ya ɗora laifin kisan kyashin da aka yi a ƙasar a shekarar 1994 a kan ƙasashen duniya, yana mai nuni da yadda suka ƙi ɗaukan wani mataki a lokacin. Kalaman na Kagame na zuwa ne yayin da ƙasar ta Rwanda ke bikin nuna alhinin cika shekaru 30 da aukuwar kisan kyashin wanda ya yi sanadin mutuwar mutum 800 da ake zargin wasu tsageru da gwamnati ta mara baya ne suka aikata. Ƙasar ta Rwanda dai ta ga gagarumar farfadowar tattalin arziki wato tun bayan wannan mummunan al'amari, sai da kisan kyashin ya bar taban da har yanzu wasu na dasa alamar tambaya kan ko an yi wa kwaron sulhu ƙarƙashin shugaba Kagame.
To masu sauraro, da takaitattun labaran ne kuma za mu sallama duk a cikin shirin namu na safiyar yau Litinin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da wanda ya shirya kuma ya bada umarni Daddy Balawi, da kuma wacce ta sada mu da ku Nashwan Kali, ni Aisha Mu'azu take muku sallama. Ma'assalam.